Burina ba wai ina so na ga yaran nan kullun an bar su a gida bane, na fi so su ma su fito su mu'amala da mutane, su ji dadin da kowa yake ji, su ma su feeling wani sense of responsibility, ko kuma su ma su feeling eh mu ma muna da muhimmanci a cikin al'umma.
Goga ko kwata mata ce ta mu duka ce ta kasa ce a kamar
in ka kafa mu ce ka kafa kasan ne gaba daya, in baka kafa ba zai iya rushe kasan nan gaba daya.
Shirin kallabi na wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Gobe Litinin, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni biyu da hawan mulki a Najeriya, da kawo yanzu shugaban kasar ya zabo mataimaka na musamman guda 20 da sakataren gwamnatin tarayya da babban hatimin fada shugaban kasa da mataimakinsa. Sai dai izuwa yanzu babu ko mace daya da aka ba wani mukami. Tambayar da babu wanda zai iya buga kirji ya ce ya san amsa ita ce, ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kadai zai shaida. Banda kalliban shirin na mako, waɗanda suka yi fice a fuskoki daban-daban a ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Niger, yau mun karɓi baƙuncin wata ma'aikaciyar gwamnati a Najeriya wadda ta yi tattaki zuwa nan birnin Washington, inda ta yi tsokaci kan batun ilimin mata da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a gwamnatin Tinubu. Kada kai ku da nisa, ku biyo mu a shirin domin ji ya fi saƙo. Kafin mu dora kan hirarrakin da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger, madam Maryam Bayad, da kuma Samira Hamza Adam, wadda ke bada gudunmuwa wajen kula da waɗanda aka haifa da raunin kwakwalwa a Najeriya, shirin kallabi ya karɓi bakoncin Didan Rehab, wata ma'aikaciyar gwamnati a birnin tarayya Abuja, Najeriya, wadda muka nemi jin yadda take ganin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta yi tafiya da mata.
To zan ce da na daya, ni ba politician ba, amma ni mace ce, fata ne muke yi cewa wannan percentage da aka ce za ba mu sai mu samu, saboda an lura an gani cewa inda mace ta rike wuri ta fi rikewa wani lokaci fiye da namiji, ko su wanda suke rike da gwamnati sun gane da wannan. Shi yasa na gan nomban da da ake bayarwa ya fi yanzu, ba mu kai wannan wurin da muke so ba. Muna fata a wannan gwamnati na excellency, his excellency shi president namu, ya ba da wannan percentage da ana bukata, saboda aikin mata suna yi da zuciyarsu daya. Suna nema a yi ma wani goyon baya a siyasa, suna nema, mu uwaye ne, duk abin da uwa take nema ta gan cewa yaro ya yi girma, haka muke so kasa ta yi girma. Muna nema a kara mana yanci din nan da muke so, a kara mana nomba a cikin wanda za su rike wannan kasan a wannan sabon gwamnati.
Haka har ila yau a batu na sabon nan inda aka ce an samu gwamnati a ƙasa, zaki ga baya ga shugaban ƙasa akwai matar shi, zaki ga sukan zo da wasu shirye-shirye, zaki ga sun ce suna yi ila ko da mata da yara. Farko kina ganin irin waɗannan aikace-aikace da mata, ko kuma in ce to haka ne matan shugabannin ƙasa suke yi, na ɗaya kina ganin mata suna da yara suna ganin amfanin irin waɗannan shirye-shirye nasu? Kuma wani kira zaki a halin yanzu ga ita uwar gidan shi Ahmed Bola Tinubu, ila har ma da matar ita ma mataimakin shugaban ƙasa, na ganin cewa sun fito da wasu ayyuka da za su amfani mata a zahiri. da yara, musamman yara mata a Najeriya.
Akwai kaya da yawa da gwamnatin da sun wuce da wanda kuma na san muna bukatan nan da za a yi cewa duk abubuwan da ya kamata mata da iyaye da yara an mata suna bukata sosai, muna bukata wannan gwamnati su kalle musamman ita maman kasan matan president din ta duba. Akwai abubuwan da aka yi suna taimako mata sosai idan an bi shi da gaskiya, aka san yadda ana coordinating, ana rarraba kaya ba kudi ba, a raba wake in rike da wannan, idan bai yi ba wa za a rike wannan, in an yi shi da gaske zai fito da kyau, amma in an sake ne sai zama da damuwa.
Yanzu kamar yadda muka ce ga sabuwar gwamnati, menene fatanki na ganin cewa a wannan gwamnati ta mai da hankali akai musamman abin da ya shafi ci gaban mata a Najeriya da kuma yara kanana, musamman ma yara da ba sa zuwa makaranta?
Akwai abu da yawa da za su yi, saboda in ka kafa mace ka kafa kasan ne gaba daya, in baka kafa ba zai iya rushe kasan nan gaba daya. In ka duba jama'an da ke kasan nan, mata da yara da wanda sun yi girma suna nan da yawa kila fiye da maza, saboda haka in ba a lura da mata yadda ya kamata ba yana iya ya kawo damuwa nan gaba. Fatan mu cewa a wannan gwamnati za a duba ilimin ƴan mata, ilimin mata ma abin da ya shafi mata, haihuwan mata, komai a lura da shi zuwa lafiyan jiki na mata, saboda idan kudi ya yawa mata ba su iya zuwa asibiti ba, kina gani zai kawo damuwa, ba za su je ba, haihuwa ya zo za iya a samu casualty. Saboda haka fatan mu gwamnatin nan ta lura da aikin mata.
Yawa to da shike bagana ce ta mata kafin da ki tafi har ila yau, me yasa zaki ga duk lokacin da aka ce gashi wata gwamnati za ta zo, musamman a lokacin da ake yakin neman zabe, zaki ga mata suna yi kan jijikan karfi, iya karfin su za su fito su ba in siyasa cikakken goyon bayan da ake bukata, su bi layi su yi zabe, inda zaki ji labarin ma wani lokaci mace ma ta haihu akan layi kokarin kada ma wani dan takara ƙura'a, amma kuma da zara an kai ga nasara an kafa gwamnati ko ta tarayya ce ko ta jiha ce ko ta karamar hukuma, sai kiga kuma an yi wance kali da duk wani al'amari da ya shafi matan, an manta da su sai kuma in zabe ya kuma dawowa. Me zaki ce akan wannan?
Muna girma a kowane lokaci. Zan ce abinda ba iya an yi shekarun da sun wuce ba, ina gan ana dan karawa mata suna yin akan tunani wannan lokaci zai fi wani lokacin da ya wuce, wannan lokaci zai fi wannan lokacin da ya wuce, suna nan suna ta yi dai suna bege cewa wannan na excellency Tinubu zai fi wanda ya wuce, to a haka kullum sai su ba da goyon baya. Kuma uwa komai laifin yaro ba za ta rike a zuciya ba, halin matan kenan, wannan yana a zuciyarsu, ko ba su ci nasara a wanda ya wuce ba, sun san cewa wannan dai kasanmu ba za mu bashi ba, za mu kara ba da goyon baya saboda kaya su gyaru.
Bisa ga al'adar kasashen nahiyar Afirka, burin kowane ma'aurati shine ya ga ya samu zuri'a, sai dai jefi-jefi ma'aurata sukan fuskanci kalubalen kula da wannan albarka aure da suka samu idan aka haifi yaro da raunin kwakwalwa da ke bayyana ta fannoni daban-daban, ta hana yaran sukuni ko kuma girma da cikakken hankali yadda ya kamata. Wannan matsala ta sa shirin kallabi jinjina wa Samira Hamza Ahmed, wadda ta kafa makaranta shekaru 8 da suka shige a birnin Kano domin kula da yaran da aka haifa da wannan lalura. Shirin kallabi ya nemi sanin minzanin da za ta iya cewa wannan makaranta ta kai a halin yanzu da kuma yadda take samun kuɗin gudanar da makarantar.
Kusan za mu ce alhamdulillah, saboda yara da yawa da aka kawo su, za mu iya cewa mun samu sauƙin abubuwa da yawa, sun koyi abubuwa da yawansu, yau waɗansu daga cikin su ma sun koma cikin makarantu, normal makaranta, waɗanda aka sassaba da su duk sun koma, wanda bai iya magana ba ya iya magana, duk sun koma makarantun nan. To alhamdulillah muna ganin koma ba mu ba, waɗansu ma suna gani kuma ana zuwa ana gaya mana.
Bayan kalubalen yau da kullum na kula da masu bukata irin wannan, yaya kuke tafiyar da harkokin makarantar duk da yake ta kuɗi ce ana biya ko?
To ta kuɗi ce ana biya, amma waɗansu gani suke a'a, idan muka kawo yaran nan ma ba wani amfana za mu yi da su ba. So kuɗin ma ba kasafai suke son biya ba. Waɗansu sau da yawa zaka ga abin yana baka mamaki, mutum ya zo ya kawo yaro makaranta mai irin wannan lalura har yana nema ya masa rage kamar kasuwa ya je. Muna fama da wannan sosai. To kuma idan ka kalla wani, idan ka ce mishi a'a kai ga yadda dole zai biya, sai dai ya hakura, dan ba zai zo ba, ba za a kawo yaron makaranta ba. To na kallura na ce to idan na ce zan taimaka wa mutane ne, zan taimaka wa yara, zan taimaka wa al'umma, to saboda wani abu na duniya kuma sai ka gwammace ka hakura da wannan yaron, kar ka taimaka masa saboda kuɗi. Nakan hakura, nakan ɗauke kaina akan waɗansu abubuwa na ce a kawo min yaran, waɗansu ni da kaina nake ba da scholarship ɗin nasu su zauna a makarantar su, ko ba kyauta ba dai, amma dai ana ba da wani percentage na yaran da suke su dinga yin karatun a makaranta, su dai koyi wani abu, kar ya zama na an bar su a gida. Saboda ni burina ba wai ina so na ga yaran nan kullum an bar su a gida bane, na fi so su ma su fito su yi mu'amala da mutane, su ji daɗin da kowa yake ji, su ma su yi feeling wani sense of responsibility, ko kuma su ma su yi feeling eh mu ma muna da mahimmanci a cikin al'umma. Wannan shine burina, wannan shine abin da nake so. So ban bana so na ga an ajiye yaran a gida, ko yaya ni dai na gwammace su zo makaranta mai tayi a haka.
Kin ce akwai kalubalen kuɗi na biyan makarantar waɗansu yaran, to yaya kuke samun kayayyakin gudanar da ayyukanku?
Ni nakan siyan abubuwan da yawa, mukan siya da kanmu, sai kuma waɗansu ƙananan abubuwa wata rana mukan ce iyaye su ba da waɗansu ɗan, kowa ya kawo abin da zai kawo, kamar idan girki za a yi, kowa a cikin yaran kowa ya faɗi abin da zai kawo na abin girkin, don su san ma abubuwan ingredients ɗin da ake amfani da su na girkin. So kowa yakan kawo abin da bai haɗu ba, mu kuma za mu siya a makaranta. Sai kuma kayan therapy yawanci mukan ɗan karɓi wani abin daga gurin iyaye, sai mu haɗa gaba kiɗi, sai mu sai duk abubuwan da muke da bukata a dinga koya musu. Mun dake siyan kaya, mu muka yi da kejin mu muka ɗauko waɗanda suke taya koya musu, suke kula da su, suke nuna musu yadda ake yi na kafintan ma haka, na takalman da ake koya musu, duk mu muka ɗauko waɗanda suke koya musu.
Cikin shekaru 8 da kafa wannan makarantar, ko kun samu wani tallafi ko gudunmuwa daga waɗansu ko gwamnati?
To a gaskiya dai har yanzu ba mu samu komai daga gurin kowa ba, sai dai wata rana mukan dan samu waɗanda suke mana training daga Lagos suke zuwa, amma su idan suka zo mu za mu sai kayanmu, abinda za su zo da su su koya wa yara za mu siya, su kuma sukan ce za su koya malaman da yaran free kyauta. Mun dan samu wannan sau biyu zuwa uku haka.
Ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan aikin naku da kuma irin buƙatar da ke akwai, akan yaye ɗalibai ko idan suka shiga makarantar shi kenan?
Mun yaye ɗalibai da yawa da suka koma makarantu da suke karatu sosai yanzu a cikin ragowar makarantar. Amma da kai waɗanda ni da kai da iyayensu duk mun san cewa dama su zuwa suke saboda canjin yanayi, maimakon zama guri ɗaya kusan suka samu. Akwai kuma waɗanda gaskiya su saboda yadda halayyarsu take, zama cikin ragowar yaran zai saka a dinga tsoron su, ko a dinga firgicewa, ko idan suna waɗansu halinsu da ba kowa zai gane a su ba wai faɗa suke ba, ko ba wani abin tashin hankali ba ne, maybe ko suna cikin damuwa ne, ko suna jin daɗi suke wannan abin. So ragowar yara ba lalle su gane irin wannan ba, sukan ɗan tsorata da irin waɗannan abubuwan, sai kaga suna makaranta dai muna nan da su.
kuma yawanci waɗanda muka fi samun irin waɗannan da suke zama suka dade waɗanda daman lokacin da aka riga sun manyanta amma a ƙanana in a ƙanana ne mun fi yayi ƙanana da yawa akan manya
to da yake aure ya hana ki cimma burin ki na zama likita kina da yara
to alhamdulillah ina da yara Allah ya albarkace ni da ƴaƴa guda 6 mace daya da maza guda 5
to yaya kike hada gudanar da wannan makarantar da kuma hidimar yara da mami gida
wato ban da ma abinda zan ce banda ne wa Allah godiya Allah ya taimake ni Allah ya saka ni a cikin mutanen nan da suke da tsayuwar daka kuma abinda na sa kaina akai ina kokarin Allah ya taimake ni na yi shi dan banda ma wai ka ce wai aikin gida da wata makaranta har nan har exercise nake yi kafin ma na zo makaranta kaka da safe ni nake shirye yara ne wa yara komai ba tare da mai aiki tayi min ba na tafi na je ne exercise sannan na zo makaranta na kula da abinda yara suke ciki haka nan na kuma komawa gida shi ma mai gidan na kula da shi na kula da gidan gabaki daya
wai watakila ta fuskar zamantakewa kawaye classmates makwabta dangi da kika ambata da sauransu akwai wani kalubale ta wacce fuskar misali wata take haka kawai Samira nan ta je ta debo kanta a tara mata yara waɗanda ma suke da lalura da sauransu kika samu misali ko tsegumi irin wannan ko na mai kamar
ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan bangaren aikin da kika zabarwa kanki kika fuskanci tsegumi ko kuma karayar gwiwa daga abokai ko dangi ko kuma ma iyali
to wanda dai ba wai fada yake yi ko a tsegumancen ba a kamar dai kawaye da yawa suka ji ni ban san me kai ki kika bude irin wannan makarantar ba ni ban san me kai ki kika dauko kanki wannan wahalar ba su a ganin su gani suke wahala ce ni kuma gani nake abu ne mai sauki dan ni da kaina in kai hutu bana jin dadi nakan ce musu ni ban ga wani abu mai mamaye wahala a ciki ba ni jin dadin abinda nake yi nake bana ma ganin wata wahala a cikin shi in wani yana ganin wahala bana ganin wahalar shi bana ga in kama suna ganin a ai ko kazanta ko wani abu duk wadannan na dauki nauyin abu saboda kilan wadannan suna ganin ana yi a gidajensu sai suke ganin to mu ma nan in aka zo hakan za a yi mana to su ma a gida ya suka kare da guda daya ko guda biyu ni kuma nan ina nan da su da yawa amma kawai abu ne na tsari abu ne na kula idan ka iya yadda zaka tsara abinka ko ka iya kula da abinda kake yi duk waɗannan abin ba zaka same shi ba dan in ka shigo makarantar ba zaka ce wannan makarantar da yara suke marasa lafiya ce ba dan ba zaka ji wani wari ko ba zaka ga wani abin kyankyami ba kuma sau da yawa iyaye za su ce a mu a gida yara suna mana kaza suna bayan gida kaza suna bata mana guri kaza ba ma san mama ba su waɗansu abubuwan da za su saka su sai sun je bayan banɗaki da sau da yawa nakan ce mu su ba mu a makaranta su ba su cin mu za mu ɗauki nauyin wannan mu za mu yi hidima
da za a tambaye ki su wa suke baki goyon baya su wa za ki ambata
to wanda za a fara cewa shi ya fara taimakawa ai mai gida ne tunda ko shi ya bada damar a fito din ma a yi da bai bada damar ba ma ai ba za a fito a yi ba ba za a zo makaranta a yi ba to kuma in one way or the other dai akwai mutanen da sukan ba da shawara sukan yi addu'a akwai wanda ma tun ina yarinya ni yake koyar da ni yake koyar da ni tun ina yarinya ya koyar da ni kuma har yanzu baya ƙasa a gwiwa duk wani consultation da muke nema a wata shawara muke nema wani a taimako muke nema zai zo zai mana ko me muke bukata na fannin waɗannan yara saboda yana da masaniya sosai akai yakan zo ya taimaka mana a irin waɗannan abubuwa sannan da yawan iyayen nan idan suka zo fa zaka ga suna taya mana addu'a ana ta shi mana albarka ana ta mana fatan alheri ai maka fatan aljanna so ina ga waɗannan ma shi wannan kadai ni ya ma ya ishe ni tunda bakin wani baka san ina zai je ba wani ya maka addu'a Allah ya baka abin da aka ce to alhamdulillah ina da burika da yawa yadda nake son makarantar nan ta so nake ta zama irin international standard na jije gurare da yana ga irin yadda suke yin nasu kusan haka nake so nayi
ina so na bunƙasa ta zuwa sashi daban-daban na samu wanda za su dinga kulawa da waɗannan bangare na therapy din da ake saboda therapy din shine abin da yafi komai muhimmanci a cikin tafiyar koyar da magana waɗanda yaran mu ba su cika yi ba kowa sai ya ce likita zai je amma ko a Turai mai koyar da magana sai ya fi ma likitan samun kuɗi masu therapy din sun fi samun dama ko ta aiki ko a kasashen waje to ba mu da su anan muna ta wahala ko yanzu wannan mai koyar da magana wahala ake kai ko a jiya sai da aka mun magana daga asibiti Malam Aminu Kano muna da shi muka ce muna da shi nema suke yi kowa neman su suke kuma ba a samun su to ina so inda dama ka samu ma in zaka dauko course ne daga wani gurin su zo su dinga koyawa yara a duka bangaren idan na samu dama duk zan yi waɗannan abubuwan kuma mu dan ƙara faɗaɗa inda muke mu so duk abubuwan da ya kamata mu saya na taimaka waɗannan yaran
ta masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma shirin kallabi yana tare da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Niger banda jagoranta gwaggwarmayar da ta kai ga kafa dokokin da suka bude kofar damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsayar da ranar mata a ƙasar mun nemi sanin inda aka kwana a wannan gwaggwarmaya da ta kai ga cimma waɗannan nasarori
mun ci galaba abin da ya sa muka ci galaba kan mu haɗe yake dama da muka zaburo muka ce mu ma ɗan ƙasa ne kuma ba shiwa kowace ƙasa ce kowace ƙasa cikin duniya ga a ce mata babu su cikin ilgo kuma mata ba a yi musu adalci to in ka teka diba ka aji hankalin ga kai nazari to kana dibin ƙasan nan a karkace take tafiya tunda babu adalci kuma mutanen da ƴan ƙasa ya kamata kowa ma a dama da shi to sai ba su so su dama da mata mu kuma alhali mu ne gimshike mu ne ke girka komai gida ma muke girka shi kaga ka fara da gida sa'annan ka taima inda duk kake so in kaga gida ya girku to mace ta girka shi to ana cewa wagga mace kaga mun muna da maza muna aiho mazaje muna aiho mata tsakanin ɗin ba mu yin bambanci to irin wagga mace da ta iya ta kare gidanta ta kare suture gidanta ba ta yin bambanci ta tuha mai gidanta asiri to irin wagga mace kuma akwai gudunmuwa iri da dubaru da nazari da ilimi da mata suke kuma sun gwadi irin wanga mutumi wanga mace ake cewa ba a sa ta cikin kilgo mu ba mu ce ba mu mamaye iko ba mu ce haka nan ba
to a wancan lokacin kamar kuna ganin an maida mata baya ne a shirye-shiryen da aka yi ko kuma shiri da ake yi ne na dora Niger a tafarkin demokradiya
an maida ba mata baya ba a tuna ma da su ba su ta suka yi kamar gidan jiya noman goji a yi ta tayi wanda sun ka saba yi maza ne sun ka mamaye komi da komi kuma ga wani tarihi na abun ga na tarihin ƙasar Niger da za a rubutawa mu ma ɗan ƙasa ne sai suka so su kauce mata to muka ce wannan bishiwa tunda ka san kamin ma ai haka nan cikin duniya gaba ɗaya ma wani iska ya buso na demokrasiya kuma mata sun dake suna so su yunkuro suna so su yi wani abu a dama da su ko kuma a saurare su ana banza da su
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu tabo waɗansu batutuwa da ke ci gaba da tsonewa mata ido a nahiyar Afirka muna godiya ta musamman ga bakin namu na mako Didam Rehab a Benin tarayya Abuja Madam Maryam Bayat a Jamhuriyar Niger sai kuma Samira Hamza Adam a Kanan Dabo Nigeria sai kuma abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin Hawwa Sharif da Maryam Dauda a birnin Washington DC sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kori da Fule Mumuni Barma a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri